cikin wannan littafin ya ibi kaso mai yawa cikin fejikan wannan littafin shehu yana cewa thumma min ba'du kad atat ayu iznin fi qitalil kufar wal juhadi sala al badr yawma badrin bi badrin fi ghuzatin humun jumir rimali wa atatu al amlaku jibril fihim qala hayzumu faqdumi lil qitali وكفاه النصر لله ولكن تطمئن القلوب بالإنزال فأثاروا والكفار كلا أثارا ثم قتلا فالدم كالجليار سلبوهم حياتهم وحياهم حين لم ترحم من صدور العوالي للنبي الرحيم أي اشتداد حين أبقى المولى الكريم الوالي ورماه من كلفه حسيات برماه مولاهم للنكالي يوم ذبح الكبش السمين أبي جهل ليوم التحميد والإجلال آل بدر فلتأملوا ما تشاءون فهاتم غفرانكم ذو الجلال غزوة بلفة مبين وبدر حين كل الهروب مثل الهلال ثم ولى للأيبة بعد هزم ذلك الجيش وسطهم خير والي رضي الله عنه
آمين
شو رضي الله عنه يا شو ثم من بعد قد أتت أي إذن في القتال الكفار والجهالي شو بايا وإنن سريو يد من ظل صلى الله عليه وسلم يا أيكا سننكم في إذني يزو من ظل صلى الله عليه وسلم دقو جان الله شو مسلمي ستاشي سياكي كابريد جاهلي تلا البدر يوم بدر ببدر في قزات همون نجوم الرمالي سيشو يكي فار فصل تامكا farkon yaki da aka yi babba a musulunci yakin badar sai ya ce ka sani fa wannan yaki na badar dala al-badru manzon Allah wanda yake shine cikakken haske na wata dala'a ya haska ya walka yawma badr ranar yakin badar bi badrin kuma da hasken fi guzatin a cikin wa'insu gawurtattun mayaka humulu jumr rimali kai idan kaga wa'innan mayakan kowai ka ce musu ga wa'insu taurari nan an saba ganin taurari a sama to yau kuma ga taurari na suna taka kasa sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa atatu al amlaku jibril fihim qala hayzumu faqdumi lil qitali sannan mala'iku suka zo a karkashin jagorancin jibril alaihi salam jibril har yake cewa da dokin da yau akan a wannan rana sai da ya sa dokin sa suna wai shi sun shi hayzumi yace kai hayzumi da Allah ku tsama tafi cikin yakin nan وكفاه النصر لله ولكن تطمئن القلوب بالانزال اما فك سنين جي شوي بامي سيكي غيا مكا سوكو وانن ملائكون با وانا او بني بغا منزال صلى الله عليه وسلم كفاه النصر لله يا ايشو منزان الله تيموكان الله كدي يا ايشو منزان الله ابنده يسا اكا سرك ده ملائكو تطمئن القلوب دومين مي دومين كوي ا نصانتر ده زكاتان muminai domin su 313 a bisa mafi rinjayen magana su kuma sun zo sun tinkari mutane wajen 2000 kaga ko dole kuma shine farkon yaki mai sunan yaki da za a yi dole a samu wannan tradition sai Allah ya saukar musu da jibril da mala'iku talabu mahayatuhum wa hayahum hina lam tarhaman sudur al-awali wa ta kan sabon afwan fa asar al-kufara kullan asara summa qatla faddamu karjil yari sai ga su kafire sun wayi gari gabaki daya an ebe su sun zamanto daga cikin ribatattun yaki wa in su daga cikin su kuma an kashe su sai tsabar jinin kafire da ya zuba a ranar yakin badar jini kam za ka ganshi kaljaryali kai ka ce inda ake kwarara giya ne a gidan giya abinda ya ka shau tashin shau ya kai ya kawo a balaga abin da yasa shehu yace kal jiryali anan wajen jinin wa aka zubar jinin kafirai aka zubar dan haka ba komai bane ba su kansu innamal mushrikina najafun ne najafa ne su dan haka sai shehu yace jinin su kamar yadda ake zubar da abin nan ne da yadda ake zubar da giya ne an fahimta zai iya kawo su a matsayin ruwan sama mamakon ruwan sama amma sai yace kal jiryali kamar yadda ake zubar da giya ne saboda damun su magurbatattun ne kaga balaga irin ta shehu wai har mutun zai samu wai ya bude baki ya ce wai diwanin shehu wai an kwafa ne daga cikin sabiqatul jiyabi to ba ma so mu yi magana a cikin wannan ba mu radi muka zo yi ba talabu mahayatu mahayahum amma dai a sani cewa mutane da wasu na daukan jiwani shine kadan littafi da shoyi rubuta na waki a filin ilimi na waƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayyo haggobe ba a taba samun ba a ƙara samun wani mutum wanda ya bi da manzon Allah ya dauki duk wani fanni na ilimi ya bi manzon Allah da shi ba kan shi hayyo ba a samu ba duk wani ilimi da musulunci yake da shi to shau ya dauki wannan ilimin ya kuma da shi ya bi manzon Allah da shi duk wani bahari na cikin na arudi duk wani bahari na waka da za a yi a auna waka da shi shau ya amfani da bahari na ya bi manzon Allah babu wani bahari duk wani tashbihi da ka sani ana yin shi domin nuna mubalaga ta zance shau ya yi amfani da wannan tashbihin ya nuna mubalagan kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shau ya kawo mubalagan da masu balaga ba taba siffanta dan adam da shi ba shine at tashbihu al ayn bil ayn ka shabba abu da ainihin abu shau ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalbar gozi ko ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawun sa kamar kyawun yan mata wanda suke cikin darbuka ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin bauna idan tana cikin ciwo kai da ƙarshe yace na ga manzon Allah yana kama da manzon Allah na siffanta manzon Allah kamar yadda siffa manzon Allah take tashbihu al ayn bil ayn sannan zaka zo da wani dakikanci ka kawo magana banza salabu ma hayatum wa hayawum hina lam tarhaman sudur al awali للنبي الرحيم أي اشتداد هنا أقوى المولى الكريم الوالي يتي سابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم أرانا بدر سنقاتي ومشركي رايوا سنقاتي موسى أبن دي اكسا اي كاو سلبو معنى ودن شيني أنبيوك وجنياكين كازو جنياكين أني تتاكي أنجي أنقاتي رانك كناجي كناجي دكرسن فيها سنقاتي رايوا رسو sannan kuma sun kwace dukiyoyin da suke ji da shi din hina lamtara amma sudura awali ta yadda kana ganin ba su jin wani tausayin su saboda mai ba su jin tausayin su lin nabiyir rahim ayyati dadin saboda a wannan ranar manzon Allah ya musu tsananin ya musu cikakken tsanani hina aqul maulal karimul wali saboda mai ya ga yadda suka saba umarnin Allah domin shi ba a taba shi ya fushi sai in ka taba Allah ورماهم من كفيه حسيات بل رماهم مولاهم للنكال منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كانوس من البركه يا جيفه su da tsakon kwani wannan tsakon kwanin baki daya duka sai suka shiga idanu kai bari ma ramawun mulmawlahum bari dai ubangiji ne ya jefe su da wannan domin wa ramaita izra maita walakin Allah rama yawma zabihil kabshi samina abi jahalin da yawma tahmidun wal ijlali yace ra ita ce fa wannan ranar da aka yanka wannan ragon mai tsara Abu Jahl kenan la yawm at-tahmid wannan rana inji shau yace wallahi ranar godiya ce ga Allah wal idlal ranar ƙara girmama ubangiji ne alu badrin falta'amalu ma tasha'una fatum gufranakum zul jalali ya ku mutanen badar ku aikata abinda ku ga dama domin ubangiji ya ba ku garantin gafarta muku zunubanku ghazwatun ishi ita wannan yaki na badar wani irin yaki ne balfatun mubinin bari dai wani fatahi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyananne wa badrun hina kullal hurubi misal hilali kai bari ma dukkan wayansu ya koka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duka wayannan ya koka wani fatahi ne a cikin rayuwar musulunci summa wallahi daibatin ba'da hazmin zalikal jaysh wasduhum khairu wali bar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan yakin ya jibanci mutane aka sahabbai suka tafi madina wannan taro ya tafi madina tsakanin su akwai khairu wali mafi alkhairin jagora sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda shi bayan yasa yake fada a cikin wannan baitika ma'anar su shine shi yana fada ne a cikin farkon muqaddamar babi na yaqoqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira zuwa madina ya zauna cikin madinarsa duk da haka quraishawa basu gaji ba saboda suna nemo kansu halaka suka ci gaba da tumbe da taurin kai da kiyayya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah ya umarci musulmai da su yaki kafirai ya farlanta yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga wani waje da ake kiran shi da Badar a wannan ranar da aka yi yakin Badar kenan tare da sahabban sa wanda idan ka gansu za ga fuskar su tana haske a wannan rana za ka ga nutsuwa za ka ga tafiya da karfin gaske babu wani taraddudi babu wani shakku a wannan rana babu wanda ma yake jin tsoron ya ja da baya kai in ka gansu kai ka ce wata ne da yake tafiya a doran kasa sannan mala'iku suka sauko Allah ya ce su sauko su zo su tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqi a karkashin jagorancin Jibrilu alaihi salam yana kan dokinsa mai suna Haizumu yana mai kutsa dokinsa cikin wannan yaki wannan ku mu sani inji shau yana nuna mana cewa mu fatani cewa taimakon Allah ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saukar da mala'ikun ba an dai saukar da mala'ikun ne domin a sau'a a nitsantar da zukatan musulmai dan haka musulmai suka zo suka ci kafirai yaki suka ci kafirai da yaki suka kashe wa'insu suka ribaci wa'insu jini ku a wannan farfajiya na yaki ya dinga gudana kamar yadda ake gudanar da giya a gidan shan giya hakika musulmai sun kwace rayuwar kafirai da abubuwan da kafirai suka mallaka ba abinda suka ban musu babu wata faraga da suka kyale su domin me annabi rahma shi kansa ya tsananta musu a wannan rana saboda me sun saba wa umarnin Allah sun saba umarnin shi manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya jefe su da ainihin tsakoyi wannan tsakuwan ta kasance kai ka ce wai ta irin harshashi ce domin babu wanda bai samu ba cikin gidansa annabi ya yaka ne domin ya nuna ibra ga waɗanda za su zo bayan su wanda za a yaka shi yasa Allah ya faɗa wa mara maita izra maita walakin Allah rama kuma da mu faɗa zo kuma shi Ibrahim sai ya ce shine wannan ranar da aka yanka wata kan ragon nan mai tsada shugaban kafirci kenan Abu Jahl bin Hisham shi Ibrahim radiyallahu anhu ya siffanta shine da rago saboda rago dabba ne kuma Allah ne ya fara siffanta kafirai da dabbobi in humu illa kalan anibal humu adall ko shi radiyallahu anhu yake cewa lallai wannan rana ta Badar rana ce ta godiya rana ce ta ƙara girmama Allah sannan sai kuma ga mutanen Badar yana gaya musu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi if'alu ma shi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum dhunubakum ma taqaddama ma ta'akhara ku aikata abinda kuga dama ya ku wanda ku kalasi yakin Badar hakika ubangiji ya gafarta muku zunubanku wanda kuka aikata a bayan da za ku aikata gaba au kama qala sallallahu alaihi wasallam sannan shi ya ƙara nuna mana cewa wannan yaki na Badar yaƙin ne wanda yake fatahi ne bayyananne ga baki ɗaya kamar yadda baki ɗaya ya kokan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi su ga wajen rusha kafirci da kafirai suke suma kuma ya nuna mana a cikin baitukan dai sahabbai suka koma zuwa Madina tare da jagorancin Sayyidul Mursalina sallallahu alaihi wasallama a kissar Badar mun faɗa cewa bayan an yi sariyar nakhlatu wanda sayyidina abdullahi bin dashin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika kuma muka san cewa ya aika shi ne a cikin watan rajab da ya zo ya tarar da kafirai ranar ƙarshe ta rajab sai suke ganin cewa rajab yana daga cikin watanni na alfarma da ba a yaƙi a cikinsu yaya za mu ƙyale su shige ne ko kuma za mu yaƙe su dan haka sai suka kashe mutum ɗaya suka ribato mutum ɗaya gudu har Allah suka zo suka kawo manzon Allah abin nan Allah ya saukar da aya yas'alunaka an harami qitalin fihi ko wal qitalin fihi kabir mun dai faɗe su cikin satin da ya gabata to bayan wannan labari ya zo mutanen Madina cewa hakika wannan fatake na Quraishawa da suka bace wa su sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bi su da za su tafi Sham to yanzu fa suna kan hanyar sadawa daga Sham din zuwa Makka karkashin jagorancin Abi Sufyan bin Harb dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidina Talha bin Ubaidillah da Sa'ad bin Zaid duka wayannan bin daga cikin ashatu mubashir bil jannati ne yace su je su leko su gane yaya lamarin wayannan fataki yake dan haka suka tafi har suka jo wani waje suna tafi har suka zo wani waje da ake ce mishi da Haura'u sai suka ga Abu Sufyan ya zo ya wuce tare da akan raƙumi tare da karar kansa suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari dan haka sai manzon Allah ya ce wa da musulmai هذه إير قريش فيها أموالهم فخرجوا إليها لعل الله ينفلكهموها يتي توفا غا رندنر قريشا وانا تارد دوكيو ينسو سنزو وچوا تندي من فدا أساتيتي كان بايا چوا إتما جينر مزالة دولة إتا زاسو وچي سجيسا يكاسون چنسو دانير مدينة زاسو وچي دانغاكا مزالة يتي وكبوتو تأيي وا الله يجب أن تاموكو أنن لمرن دوكيو ينسو domin an ce a cikin wannan tafiya sun tawo da dukiya ne mai yawan gaske wanda baya kasa da dirhami na dinare guda 50,000 dirhami ba na gol sama da 50,000 dan haka kuma a wannan tafiyar babu wanda suke gadin wa'innan dukiyoyin face mutane 40 ko kasa da haka to kaga kenan wannan wata fursa ce ga musulmai su samu ganima akan wannan lamari kuma daga harkar za su samu kayan yaki masu yawa a tattare da su kuma za su fara samun karfin daular su domin duk daular take da karfin kayan yaki da makamai ita take da karfi kamar yadda muka sani har yanzu a duniya to wannan kenan hakika da yawa-yawan sabon manzala sallallahu alaihi wasallama sun zauna a Madina ba da su aka tafi wannan yaki na Badar ba saboda me saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai kallafa wa mutane lalle wajibi bane ba sai an fita ya bar zabi a nansu wanda ya ga dama ya fita wanda kuma bai ga dama ba ma ya dai zauna an fahimta dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita tare da wanda suka taho tare da shi a cikin 8 ga watan Ramadana bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 2 sannan wanda aka bari a Madina shine Umar bin Ummi Maktumin Al-Amiri ya kasance yana sallah da mutane aka hada shi da Abu Lubabata shi kuma ya ringa duba zuwa ga lamuran mutane wajen yanke hukunci da sauransu saboda shi Ibn Ummi Maktumin ya kasance makawo ne shi dan haka ba zai yiwu ba a ajiye makawo shi kai zaman to shi zai jagoranci mutane dan haka ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai bar sayyidina ibn Ummi Maktumin a Madina yana hada da ɗaya daga cikin sabansa ya kasance yana taimaka masa game da kuma yawan adadin musulman da suka wuce yakin Badar hakika malaman sirri sun samu ikhtilafin samu sabani da yawa cikin adadin mutanen da suka halarci yakin Badar wayansu sun ce guda 317 wayansu sun ce guda 314 wayansu kuma suka ce a guda 313 wayansu ma da 115 kamar irin su Jalaluddin Suyuti amma mafi rinjayen magana shine sabon da suka halarci yakin Badar guda 313 amma abinda isa aka samu sabani a cikin adadin su shine an samu sabani a adadin muhajiruna wanda suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan adadin anan aka samu sabani domin su ma wa'insu malaman sirri sun tafi akan cewa muhajiruna mutanen Makka guda 82 ne kai suka bi manzo Allah wani suka ce 83 wani suka ce a 86 wani kuma suka ce 92 ne amma su kuma mutanen Makka kenan amma su kuma mutanen Madina babu sabani a adadin su dan mun san Madina ta kunshi kabila manya guda biyu al-Aws da Khazraj dan haka daga cikin mutanen Ausu mutane mazaje 16 ne katal suka bi manzon Allah su kuma Khazraju mutane 180 ne suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu ga cewa al-Aws a nan wajen sun fi kankanta yawan su yafi kankanta ba kamar mutanen Khazraj ba tare da cewa al-Aws sun fi mutanen Kadr sadaukantaka sun fi su hakuri wajen fuskantar makiya amma hakan ya faru ne saboda fitar ta zo ne fujatan baka tantance fito kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba duk wanda ne wa izini duk wanda zai je sai wanda ya tabbatar yana tare da kayan yakin sa tare da abin hawansa to su kuma mutanen al-Aws suna zama ne a can karshen Madina wani unguwa da ake ce mata awalil Madina sayyidina Abubakar yana da gida a wajen wata matar sama anan ta kare shi sa lokacin da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wafati yana wajen wannan matar ta sani a awalil Madina dan haka da nisa kafin wajen har wa'in suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kai mana izini mu koma awalil Madina mu je mu yi wata ne manzo Allah ya ce a'a shi sa kaga ba su da yawa a ciki al-Aws kam an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan fitar ya fita tare da wata kan yara na sahabbai daga cikin su akwai sayyidina Abdullah ibn Umar bin Khattab akwai Usama bin Zaid wanda yake bararran bawan sa ne akwai Rashid bin Khadij akwai Barra bin Azib akwai Asad bin Hudairu akwai Zaid bin Arqam akwai Zaid bin Sabit da dai sauran su ruwan Allah ta'ala alaihim ajma'in sai manzo Allah ya ga cewa shekarun su sun yi kankanta sai kuma da su sai dai kai daga cikin su mutum biyu ne kai suka samu gamo da katar din fita yaƙin Badar shine Umar bin Waqqas da Harith bin Suraqah domin su ma din shekarun su ya dan wuce shekara 15 da kadan an fahimta to amma a wannan fitar a sani fa cewa babu wani means of transportation babu wani abin hawa masu yawa ga musulmai a wannan tafiya babu abin hawa ga musulmai a wannan tafiya face kowai a gabaki daya 313 nan wata kan raquma da aka da suke cikin su guda 70 ne sai da wakai guda biyu kawai raquma guda 70 sai da wakai guda biyu daya daga cikin dokin ma na Zubair bin al-Awwami ne dayan kuma na Miqdad bin Umar al-Bahrani ne wani kawalin kuma aka ce nan Musrad ne bin Abi Musrad al-Ganawi to kaga ba yadda za a yi tafiyar ta yu haka dan haka sai ya kasance wani raƙumin mutane biyu ne suke hawan bayan sa wani mutane uku ne suke hawan sa kai wa'ansu ma har mutane hudu ne da dai da abin hawan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina ali bin abi talib ne suka hawo da sayyidina ali bin abi talib da musrad bin abi musrad su biyu su uku ne suke hawa wani lokacin sai manzo Allah ya sauka ba musu saboda jarumi ne shi sallallahu alaihi wasallama yace su tafi an fahimta a to saboda tafiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafiya bace ta dan adam daga gaba dai kafufu da gaba dai kafafuwan nasa wal mashi fi taqallu inji shay ramis gaba dai kafafuwan nasa yake cicira ta ya tafi da su sabai suka ce mun kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna tafiya in a gefen manzo Allah nake domin baya ba abin bayan sa yana tuwa khallu zahari lil malaikati ku bar baya na malaiku ne suke taka mini baya to idan ba in bai tura su gaba ba in suna gifa manzo Allah yana tafiya sun ce gudu-gudu muke idan wani idan manzo Allah yana tafiya shi kuma noman tafiya yake amma su gudu-gudu suke yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dan haka sai kasance ana a wannan tafiyar tande shi Ibn al-Awwam Zubair radiyallahu anhu yana daga cikin masu doki sai manzo Allah ya ce ya tsaya daga bangaren bataliya na dama shi kuma Miqdadu ko Musradu din ya tsaya daga bangaren hagu wannan a harkar ta bangaren kenan ababan hawa sai kuma ta bangaren makamai da za a yi yaki da su to abinda zai baka mamaki a baki dai makaman da aka fita da su yaki abinda ake kare da ake cewa dur'u abinda ake kare mashi idan ya zo ma sani sunan shi da Hausa garkuwa da ake da shi guda shida ne kawai garkuwa guda shida ne baki daya kawai sai kuma takobi guda 80 kawai su ne tsoron kawai sanduna ne wa'insu da hannunsu kawai sai ka fita subhanaka ya azimu shani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba bataliya yakinsa zuwa bataliya guda biyu bataliyal muhajiruna da bataliyal al-ansaru bataliyal muhajiruna wanda ya kirke da tutar shine sayyidina ali ibn abi talib karamallahu wajhahu wa radiya anhu shi kuma al-ansar shine sa'ad ibn mu'az sanin sai manzo Allah ya ce wannan yana bangaren al-ansar wannan yana bangaren muhajirun ni kuma zan jagoranci baki ɗaya bataliyan sallallahu alaihi wasallam ka san sai kansa sayyidina Umar duk da jarum saka sai yana cewa kunna iza hamiyat albaru iltaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi idan yaki ya kai yaki dukkan mu da kake ganin mu koma bayan manzo Allah nake shawu yace wa aqaddama mu khairul wara bi tabassumi can sai ga manzo Allah a gaban su ya dake dokin sa ga wannan jarrawanin nasa hankalin sa kwance kai ma murmushi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba jin tsoro shi ne sai da aka je yaki na Khaibara yaki sayyidina Umar da wajin manzo Allah yace ya rasulullahi innal harba qad balagat awzara hakika yaki ya kai yaki fa manzo Allah ya kai shi yana shi ce kwanta da hankalin ka Umar ko kowa ya mutu kai haka mutu ba an maka lamunin wannan subhanaka ya zun shani kai ga mai bada rayuwa annabi kenan an ta fita za a je yaki wani ya fito daga cikin sabon annabi yana wani irin waka yana wani irin waka mai karya zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace Allah ya ji kanka sabai wani kallon aka ce sayyidina umar ne suka ce ya rasulullahi laula ma ta'atana bi hayati so sai manzo Allah ya bayar ya bashi shahidan takar shahada kake so na baka suka ce rasulullahi da ma ka dadi da mu da rayuwarsa da ya da kai shiru da zai iya rayuwa amma san da ka ci Allah da kanshi to wallahi sai ya koma ga Allah sai da ya koma kuwa annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzala ya jogaranci wannan yakin baki daya suka ci gaba tafiya aka ci gaba tafiya har sai da aka zo wajin da ake ci mishi bi'irun rawha rawai daga nan suka wuce suka tafi zatal yamini da suna son su ba hanyar badar kenan daga nan suka wuce suka zo har wani waje da ake ci mishi ruhuka anan wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya aika basbas bin umar al-juhani da addu bin abi zagaba al-juhani yace su je su leko asirin wa'annan karabka na quraishawa a ina suke wanda suke karkashin jagorancin abi sufyan dan haka suka tafi akan hanyar su kuma tintini labari ya jiyo wa Abu Sufyan cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tanado musu sahabbai sun tawo su jibanci lamarin karbukan su baki daya dan haka sai Abu Sufyan yayi sauri ya aika jimdimu bin Umar al-Gifari ya tafi zuwa Makka domin ya je nemi musu taimako dan haka da ya tashi munafiki sai ya tafi yana tafiya sai ya ki ba dokin sa abinci an fahimta a kwana a tashi ya azabtar da dokin sa ya azabtar da kansa ya kusan shiga garin Makka ya dauki rigar sa ya yaga ya dauki kayan sa ya katattala su ya zo tsakiyar Makka yana iwu yana cewa ya ku Qurayshawa alladimatu bala'i fa tazo bala'i fa yazo dukiyoyinku da yake tare da Abu Sufyan hakika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa sun bujiro musu ni ban ma sani ba anya ko kun ma iya samun dukiyanku algausu taimako kafin ka ce me kawai runduna ta taru ko ta ina babu wani wanda yake mai fada a jinya a cikin Qurayshawa da bai fito ba a wannan lokacin wanda kuma bai samu damar fitowa ba sai ya tasar da wani ya ce ya tafi ya representing din shi ya tafi badalan anhu dan haka sai Abu Lahab bin Abdul Muttalibi ya sa Asi bin Hisham bin Al-Mujira ya tafi a maimakon sa ya ce mishi indai haka ta ba maimakon na daman ina bin ka bacin dirhami 4000 na yafi dan haka sai ya tafi shi kuma Umayyah bin Khalaf yana nan ya tara jama'a sai suna zaune a gefen Ka'aba sun ci ba wasu ta ba dan haka sai Uqba bin Abi Mu'ayd ya zo wucewa ta gaban sa sai je ya bugaro shi na wuta yana zo ya zuba a gaban sa yace to Umayyatu ka ringa dan yin tarin wuta da shi dan da kai ka zama mace ce yana kiran shi zuwa ga alƙari yayi yace dan da kai ka zama mace ce yace Allah ya muna na maka da kai da abin da ka zo da shi ni zaka kalla ka ce mace ce kai ku tashi mun tafi kai ya tattara yaki shi mutane yake kiran shi to da labari ya je wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa su ma fa Qurayshawa sun yi tanadi domin su zo su hana su da haka sai manzo Allah sai tara runduna ta wata kan ainihin wa'annan sojoji naka sai ya tambaye su shawara dan haka kowanne daga cikin sahabban manzo Allah kama daga sayyidina Abubakar sayyidina Umar dukkansu ya kowa ya tashi ya magana kika magana wanda yake nuni ga goyen bayan manzon Allah sannan Al-Miqdad bin Umar ya tashi yace ya rasulullahi in bi kama amaraka Allah fananu ma'aka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tabbata akan abin da Allah ya umarce ka wallahi muna tare da kai wallahi la naqulu laka kama qala banu isra'ila li Musa mu wallahi ba za mu gaya maka kamar abin da banu isra'ila suka gaya annabi Musa cewa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna ka tafi kai annabi Musa da kai da ubangijin ku je ku yaki mu da muna nan a zaune mu sai dai mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum qatiluna muqatiluna ku tafi da kai da ubangijin ka ku yaki mu ma ga muna yaki tare ku ka ji sabai ko subhanaka ya jin shani yace manzon Allah fa wallazi ba'athaka bil haqi law sirta bina ila barikal ghimadi lajaladna ma'aka min duniya hatta tablugu yace ya manzon Allah wallahi da zaka tafi da mu har sai mun kai waje da ake cimin shi barikal ghimadi a wani kaulin barikal gumadi wani wai kuma da mai sun ce wannan waje ne da yake gaba da makka sai an yi tafiyan dare biyar ake riska wajen wai ismaila mai suka ce a ba hakan yake nufi ba laraba suna amfani da wannan kalma ne wajen nuna nisa to ma'ana duk inda zaka kai mu da nisa wallahi za mu bi ka ya rasulullahi
sallallahu
alaihi wasallam an fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairan wannan alkari ne ya mai addu'a to wai duk maganganu ne da suka fito daga wajen wa muhajiruna mutanen da suka biyo manzo Allah daga makka ba a ji abinda al-ansar suka ce ba dan haka sai manzo Allah ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ku bani shawara ya ku mutane to daga nan wajen sai al-ansar suka gane cewa manzo Allah da su yake nufi kuma manzo Allah yana tana musu wasiƙar da suka rubuto mishi a bai'atul uqba da muka faɗa cewa sun ce ya rasulullahi mu fa in dai kana so ka tabbata cikin zummar mu shine ka baro garin maka ka zo garin mu in dai har ka shigo inda gidajen mu yake za mu kiyaye ka daga dukkan abinda za mu kiyaye kanmu da ƴan da ƴaƴan mu sai annabi yake ji musu tsoro kada ya su fahimci wannan wasiƙar cewa za su taimaki manzo Allah ne iya cikin cycle din Madina kawai idan an fita daga Madina ba za su ba manzo Allah tana musu haka to kasan su ma dai ba a barin su a baya dan haka sai Sa'ad bin Mu'az wanda yana cikin jagororin al-ansar sai ya tashi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wallahi laka annaka turiduna ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kana burin mu ne ko kuma kana kamar da mu kake nufi wannan maganar ko kuma kana san mu participating manzo Allah ya ce ajal kware kwa sai ya bude baki ya ce faqad amanna bika wa sadaqnaka wa shahidna bi anna ma ji'ta bi wal haqq wa a'inaka ala zalika uhudina wa mawasiqana al sam wa sa'a ya rasulullahi haqiqa mu fa tuntun mu riga mun yi imani da kai mun yadda da kai mun shaida tabbas abin da ka zo da shi gaskiya ne kuma mun baka alƙawarin mu akan ji da da'a gare ka ya rasulullahi dan haka fan bi ya rasulullahi lima aratta fananu ma'aka ka tabbata akan abin da kake wallahi mu muna tare da kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wallazi ba'athaka bil haqi law ista'aratta bina hadal bar la khadannahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahida wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka kutsa da mu cikin wannan ruwan wallahi sai mun bi ka mun shiga wannan ruwan babu wanda zai ja da baya yace wa manakra wa antal qabina aduwana gadan inna suburun fil harbi wa sidqun fil liqa'i ba ma jin tsoro ba ma jin dar a ce gobe-goben nan maka su kar da mu zuwa ga makiyan mu domin mu masu hakuri ne wajen karban tsara muna da hakuri ba ma ja da baya da mun fuskan maki ko mu masu gaskiya ne wajen yin yakin mu ba ma daga kafa kenan la'alla Allah yurika minna a riwayar Bukhari la'alla Allah yurika bina ma taqirru bihi aynuka fasir bina ala barakatillahi ta yi ma ubangiji ya faranta maka rai ya sanyaya idanuwanka daga abin da za mu aikata idan mun aida su ka tafi da mu kai ya rasulullahi bisa albarkar Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan magana ta Sa'adu yayin nishadi da ita sannan yace siru wa abshiru fa inna Allah ta'ala wa'adani ida ta'ifataini wallahi laka an nil'ana anzuru ila masari'il qaumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tafi mu je wa abshiru kuma ba ku sani ina muku bishara haƙiƙa ubangiji na ya min alƙawari cikin abu guda biyu ko in je in kwato dukiyoyin da wa'annan runduna suke da shi ko in je in yaƙe su kuma in yi nasara a kansu wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari'il qaumi kamar yanzu da nake ina ganin inda kowa zai mutu a cikin wa'annan kafira ya zo cikin dalailin nubuwa duk Imam al-Baihaqi ya ce duk inda wanzu Allah ya saka mu ya ce nan wane zai mutu babu inda wani ya mutu da take a nan wajen ya mutu wannan yana cikin watakan sanin gaibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ai ko subhanallah bari mu dan kara to mu dai so tsaya dai a nan wajen sai sai mu zuwa mu ji yadda za ta kaya yadda cewa amin mu sai mu ko akwai tambaya tufatul arbali babu malamin da rubuta tufatul arbali kake nufi a sai dai kace to ai halitta hasunan littafi ma akwai malamai da yawa da suka rubuta sunan littafi mai irin wannan suna sannan shi tufatul arbali akan ne zamu fara magana zamu sani ma tukun littafi ne da yayi magana akan sarfu shi ko ai ainihin abinda isa ma ka san wani malami ya riga rubuta ma gabanin shehu ainihin abinda isa ma shehu ya rubuta tufatul adhhabi shine akwai wani malami ba wahabi ne yana kin sufaye na garke dan haka yawanci tun daga Gambia Senegal Mali da Mauritania yawanci da littafin sa ake koyawa yara ilimin sarfu to dan haka wannan shehu Ibrahim ya fito bayan sallar azhar koi sai ya ga ana koyar da sai ya zaya marasa abinda zamu koya ina zamu koyi ilimi sai littafin makin annabi da aka shau ya shiru dai sai ya shiga gida da ya shiga daki tsakanin azhar zuwa al'asr har ya fi littafi guda ya fito da shi shi tufatul adhhar kenan
ko da sanin lokaci ya mun ce cewa shi ba shi ba ya yi tufatul salati
ne eh mana tufatul salati nabi ne shehu ba sunanta tufatul salati nabi ba yayi bayani ne ya zama to kamar littafi karkashin hadisin muslim da yake cewa ko bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli shehu yayi bayani mai tsawo akai amma an kama tire ma tufatul salati nabi shehu ma ya ba shine kusan babi ne guda a cikin rafa'ul malami fi anna man rafa'a wa qadaba iktida'an bi sayyidil anami siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace wani irin surori annabi yake karantawa da asuba wani siri ne a cikin azhar la'asar magriba da isha duka wayannan shau ya kawo cikin rafa'ul malami fi anna man rafa'a wa qadaba iktida'an bi sayyidil anami banda ma wancan saboda wancan yana wahalar samu in ka samu rafa'ul malami zaka samu wannan cikakken bayanin a ciki to dile cewa na fi son a ringa tambaya cikin karatun da aka yi dan a tabbatar cewa ma an fahimta ko ba a fahimta ba to a ba takwas ga wata aka yakin Badar ba a ranar da annabin ya fita ne takwas ga wata amma dai wata Ramadan ne amma kuma fa a cikin watan aka yi wannan yaki a nan ne na gaba a yi gaskiya amma in ma ana yi ban taba zuwa na riska ba Kano amma da yawa daga garuruwan ni da na sani akwai garuruwan da Nijar da na sani da kuma kasashen Larabawa duk wata munasaba babba ta musulunci Allah ya saka wa da babban malamin nan Ibn al-Alawi al-Maliki amma marigayi ya kasance cewa cikin irin waɗannan munasabobi sai ya zauna a masallaci na Ka'aba yana zauna a tara jama'a sai ai karatu akan kowace irin munasaba da take kai an fahimce kuma suna dai kokarta jewa je kasoran kasa kasashe kan cewa kowace rana ma misali idan akwai wata munasaba ta kama akai ko ba za a yi taro ba to duka gidajen radio za su faɗa cewa irin wannan ranar ne haka abu ya faru kaza kaza su faɗe shi bil ikhtisari an fahimta to kaji ma wani sai idan aka zo a wajen tafsiri kamar idan aka samu munasaba ta kamar shi bakwai watan Ramadan lokacin da aka yakin Badar din za ga sun fada da sauransu amma dai nan ne na ga yawanci ba a yi amma kamar kasa irin ta Morocco cikin Jami'al Qarawin a cikin Tunisia shi ma Jami'al Qarawin take nan wajen duka da Misra suna duk wata munasaba babba suna zaunawa sai a yi muhajira a kan wannan munasabar da Sudan afwan da Sudan sosai su ma suna yin wannan abun an fahimta
Allah wata shekara ake
shekara ta biyu bayan hijira اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحين وعبدالعاتم 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 وعلى صادق المستقيم وعلى آله بحق قدره ورشد جار العظيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله.